الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 6 ga watan Sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa idan mutum ya fitar da zakka shin na halatta ya bayar da wannan zakka ga iyalinsa kwarai yana halatta mutum ya bayar da zakka ga iyalinsa amma wasu iyalin su ne iyalin da ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kansa saboda duk wasu waɗanda suke makusantan mutum kama daga matarsa 'ya'yansa mahaifansa ƙanninsa yayyinsa wannan duka ana iya cewa iyalin wani kenan duk wani wanda za a kirga shi cewa yana daga cikin iyalinka amma ciyar da shi da shayar da shi bai zama wajibi a kanka to idan ya cancanci a bashi zakka na halatta ka bashi kamar misali kananka ko wanka ciyar da kananka ko wanka wannan ba dole bane a kanka amma kamar mata kamar 'ya'ya kamar mahaifa idan talakawa ne ciyar da su ya zama wajibi akan mutum don haka duk wanda ciyar da shi da shayar da shi ya zama wajibi akan ka to baya halatta ka bashi zakka Allahumma sai dai in ya kasance akwai wani nauyi akan su na daban wanda kai baka iya dauke musu wannan nauyi misali kai kake ciyar da mahaifanka kake shayar da su to amma suna da wasu bukatu na daban wanda kai baka iya dauke musu wannan bukatu to anan yana halatta ka basu zakka misali kai kake rike da mahaifinka da mahaifiyarka sai ya zamanto mahaifinka ko mahaifiyarka ana bin shi bashi to anan kana iya daukan zakka ka bashi domin ya biya bashin da yake kansa haka ko matarka ko 'ya'yanka to in ya kasance misali kamar misali ana bin su bashi to anan kana iya daukan zakka ka basu domin a biya wannan bashi da yake kansa amma na haka ka dau zakka ka basu a madadin cewa talakawa ne wannan baya halatta me yasa domin ciyar da su da shayar da su abu ne wanda ya zama dole akan ka kuma tare da cewa abu ne tabbatacce ita zakka bayar da ita ga wanda yake na kusa da kai ta filada domin duk wanda yake kusa da kai idan ka bashi zakka kana da ladalin kibiyo ga ladan zakka ga ladan sadaka kamar yanda hadisai daga manzon Allah ga ladan zakka ga ladan zumunci an gane ko ladan sadaka kuma da ladan zumunci kamar yanda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka sadaka ta nafila ko sadaka ta wajibi bayar da ita ga dan uwa wanda yake na kusa ta fi lada ga ladan sadaka ga ladan zumunci amma duk wanda ciyar da shi da shayar da shi ya zama wajibi a kanka to ba ya halatta ka dauki zakka ka bashi dan kar ya zamanto wata hanya ce ta wayo da dubara domin tunkuɗe abin da yake kan mutun na wajibi yanzu misali mutun ne yake ciyar da mahaifansa anan yana iya dunkule zakka ya basu abin da kenan domin wannan abin da ya zama wajibi akan shi biyo wata hanya domin wayo da dubara ya sauke wannan nauyi dan haka anan kwata-kwata shari'a ba ta yadda ba kasancewar mun ce in ana bin su bashi ana iya badawa ana iya basu domin su biya bashin da yake kansu domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya zano daga cikin dangogi guda takwas waɗanda suka cancanta ko kuma wanda ake sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su na daga cikin su shine wanda ake bin sa bashi a fadarsa da yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim ash-shahid wal gharimina ubangiji ta'ala yace akan sarrafa zakka ga waɗanda suke da nauyin bashi a kansu mutumin da ke da nauyin bashi a kansa akan iya bashi zakka domin ya biya bashin da yake kai shi amma anan muna da fadakarwa akan wannan gaba domin da yawa an samu waɗanda in suna bin mutum bashi in sun tashi fitar da zakka sai su dunkule kaso mai yawa sai su bashi in sun bashi in yayi taki daya biyu sai su ce wani biya ni bashi na ko kuma yana nan zaune in sun meka mashi sannan sai su karbe su ce akan bashin da suke mai shi har ma wasu an ce in suka tashi fitar da zakka sai su diba girgamkin su dawa ake bi bashi sai a ware waɗannan duk sai a soke sai a ce an yahe musu su kuma an fitar da kenan bashin da ake bin su akan zakka to duk wanda yayi haka nan zakka ba ta huta ba kamar misali kai ne ka fitar da zakka kana bin wani bashin miliyan guda sai ka dauki miliyan ka bashi in ka bashi sai ka ce biya ni bashin da yake kaina kaga anan sai ka tsaya ka tambayi kanka in ba dan kana bin shi bashin miliyan ka iya dunkule miliyan guda tsakaninka da Allah ka dauka ka bashi a matsayin zakka bayan da za a yi ka bashi kenan wani wayo ne da dubara domin ka dawo abu wanda yake naka zuwa gare ka in dai ta wannan hanya ce baya halatta wannan wayo da dubara sifa ce daga cikin sifofin yahudu domin su kewaya su kewayo domin su halitta ma kansu abinda Allah ya haramta musu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yake cewa qatalallahu alyahuda inna allaha lamma harrama alaihimush shuhuma ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu samana aw kama qala manzo Allah yace Allah ya tsine ma yahudawa ku ce amin sai yace yayin da ubangiji ta'ala ya haramta musu kitse me za su yi sai suka ringa narkar da wannan kitse idan suka narkar da shi sai su sayar da wannan kitse sannan kuma sai su yi amfani da kudaden an haramta musu cin kitse amma sai su narkar da wannan kitse in suka narkar da shi sai su sayar da shi sannan kuma sai su ringa amfana da kudaden da suka sayar a sababin haka Ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka kaga Allah ya haramta musu kitse sai suka biyo ta wata hanya yaya za a yi su halitta ma kansu abinda Allah ya haramta musu ta hanyar wayo da dubara kenan sai su sayar da wannan kitse in sun narkar da shi sannan kuma sai su ci kudin kamar yadda a can cikin suratul araf da cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala ya kissanta mana wasu jama'a daga cikin yahudawa wanda aka haramta musu kamin kifi a ranar asabar shaitani ya zo ya yi musu wahayin cewa yanda za ku yi a ranar juma'a da yamma ku zo ku saka tarkonku a cikin ku saka fatsarku a cikin ruwa ranar asabar ai an ce kar ku kama kifi an haramta muku ko to ranar asabar din kifi sai ya fada cikin wannan tarko ranar lahadi da sassafe daga kun zo sai kama suka bi wannan wahayi na shaitani muminai daga cikin su masu karfin imani suka galgade su suka ce ku kiyayi kanku fa wannan abu da kuke fa bai dace ba suka ce a mu muna muku galgadi ne dan bada hamzari ga Ubangijinmu dan ku dawo ku dina wannan aiki. Suka kishi suka ci gaba da yin haka. A ƙarshe Ubangiji ta'ala ya la'ance su, ya tsine musu albarka, ya rikida halittarsu suka koma birrai. Bayan wasu ƴan kwanuka Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce, walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kamar yadda kuma a cikin suratul a'raf anan Ubangiji ta'ala ya fadada mana wannan kissa. Kaga an haramta musu kamin kifi a ranar Asabar, sai suka ringa wayo da dubara domin halitta ma kansu abinda Allah ya haramta. Ranar Juma'a da yamma sai su zo su saka fatsa, ranar Asabar kifi sai ya zo ya fada, ranar Lahadi da safe daga sun zo sai kamu. To dan haka dai a takaice, baya halatta dan kana bin mutum bashi, ka dunkule kaso mai yawa daga cikin zakka ka bashi, sannan kuma ka ce ya biya ka bashinka. Wannan kwata-kwata baya halatta, duk wanda ya haka zakka ba ta fita ba. Tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa shin wai na halatta misali dan mushan ko ba Yahude mu ce masa kafiri? Wannan nassi na Al-Qur'ani shine ya tabbatar da kafircinsu, da dan mushan da ba Yahude gaba ɗayan su kafirai. Al-Qur'ani shi ya tabbatar da kafircinsu. Dalili daga cikin haka fadar Ubangiji ta'ala, wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ubangiji ta'ala ya ce da yawa daga cikin waɗanda aka ba su littafi, wato sun yi burin ina ma a ce sun mayar da ku kafirai dan tsabar hasada da keta wanda yake cikin zukatansu. Bayan ya bayyana gare su cewa musulunci shine addini na gaskiya, yanda su suka kafirce ma Ubangiji ta'ala, to haka suke buƙatar kowa ya zama kafiri. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Sun yi gurin ina ma a ce kun kafirta kamar yadda suka kafirta, ku zamanto da su ɗaya gaba ɗaya, zamanto ita ce makomarku a ranar kiyama. Nasi wanda yake sarihi, wanda yake tabbatar da kafircinsu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin wato suratu Tauba. Ubangiji ta'ala ke cewa, wa qalati al-yahudu uzairu ibnullahi wa qalati an-nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufaku ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushriku. Ubangiji ta'ala ya ce, wa qalatil yahudu uzairu ibnullahi, yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne. Wa qalatin nasara almasih ibnullah, su kuma ƴan mushan wato suka ce Isa dan Allah ne. Ubangiji ta'ala ya ce, zalika qauluhum bi afwahihim, wannan fadar su ce da bakunan su, fada ce ta ƙarya. Qatalahumullah, Allah ya tsine musu albarka. Anna yufakuna, ta yaya ake juyar da su daga gaskiya bayan bayyanarta? Sai ce, ittakhadhu ahbarahum, yahudawa da ƴan mushan sun maida malamansu, wa ruhbanahum da masu ibadar su arbaban sun maida su alloli, wal masih ibn maryam su ma ƴan mushan sun maida Isa dan Maryam shine allansu. Ubangiji ta'ala ya ce, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, gaba ɗayansu ba a umarce su ba da wani abu face kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai a cikin ibada. Ba a umarce su da komai face bauta ma ilahan wahidan, abun bauta ɗaya-ɗaya shi ne Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu. Sai ya ce, la ilaha illa huwa, Ubangiji ne wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi. Sai ya ce, subhanahu amma yushrikuna, sarki ya tabbata ga Ubangiji ta'ala dangane da abinda suke hada bautar Allah da shi. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar da Yahudawa da ƴan mushan mushrikai ne. Kuma haka suratul bayyina ko kace suratul qayyima ubangiji ta'ala na fada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi ubangiji ta'ala yace wadanda suka kafirce daga cikin mazawwalin tafi sune yahudawa da ƴan musham sai yace wal mushrikina da mushrikai masu bautar gumaka ubangiji ta'ala yace basu gushe ba akan abin da suke har sai da aka kai lokacin da wato hujja ta zo musu daga gun ubangiji subhanahu wataala shine turo da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da saukar da wannan alqur'ani haka kuma hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyin wala nasraniyin yamutu yawma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wa misdaqu dhalika qawluhu ta'ala faman yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'idu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa manzo Allah yace babu dide da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma manzo Allah yace ba yahude ko dan musha ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi manzo Allah yace face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta a ranar kiyama tun ran da Allah ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam har izuwa kiyama shine manzo domin manzancin shi manzanci ne ga manne duk wanda bai yi imani da shi ba to sunan shi kafiri kuma makomar shi wuta ce a gobe kiyama tare da cewa daman yahudanci da nasaranci addini ne kirkire annabi Musa bai zo da yahudanci kamar yadda annabi Isa bai zo da nasaranci annabi Musa da annabi Isa gaba ɗayan su da sauran manzanni da musulunci suka zo kamar yadda alqur'ani ya tabbatar mana da haka ubangiji ta'ala na faɗa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimu mabiyan annabi Musa wa annabi Isa alayhi salam kamar yadda ubangiji ta'ala yace falamma ahassa isa minhumul kufra lokacin da annabi Isa alayhi salam ya sani kafirce masa wato game da jama'ar sa qala man ansari ila allah sai yace ya ku jama'a wa zai taimaka min zuwa ga ubangiji na domin in isar wannan sako qala alhawariyuna tatattun mabiya na annabi Isa suka ce nahnu ansarullah suka ce mu mu ne masu taimakon Allah ma'ana masu taimaka ma addinin shi amanna billahi suka ce mun yi imani mun gaskata da ubangijin da ya halice mu suka ce da annabi Isa wa shahad ka shaida ka tabbatar bi anna muslimuna lalle mu musulmi ne ma'ana masu meka wuya da ji da bi ga ubangijin mu masu tauhidi kaga wannan yana tabbatar da annabi Isa da musulunci yazo inda da nasaranci yazo me za su ce amanna billahi wa shahad bi anna nasraniyun sai suka ce amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna haka annabi Musa alaihi salam bai zo da yahudanci ba bayan wucewar annabi Musa aka kirkiri yahudanci abinda annabi Musa yazo da shi musulunci yazo da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu yunus wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa yace ya ku jama'a ta in har kun kasance kun yi imani da ubangijin da ya halice ku yace to fa alayhi tawakkalu akan shi ya zama wajibi ku dogara ba ga wani ba in kuntum muslimin in har kun kasance musulmi ne na gaskiya in har kun kasance musulmi ne na gaskiya to dan haka yahudanci da nasaranci kirkire ne manzo Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace babu daidai da ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahude ko ba nasare ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi na wannan alqur'ani manzo Allah yace illa kana min ashabin nar face sai ya kasance dan wuta a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace faman yakfur bihi min al-ahzabi duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin jama'u fannaru mau'idu, Ubangiji Ta'ala ya ce wuta ita ce mu'alƙawaltarsa. Don haka addinin da bawa zai samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi a gobe kiyama ya kwashi lafiya, addini ne ɗaya-ɗaya shi ne Musulunci. Duk addinin da ka samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi a ranar kiyama kayi a banza, ko shekara dubu kai kana bauta masa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba, Ubangiji Ta'ala ya ce falan yuqbala min, ba za a karba masa wannan addini, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar kiyama yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Domin addini daya daya ne Allah ya yarda da shi a matsayin addini shine musulunci, kamar yadda ya ce inna ad-dina indallahi al-islam, lalle addini abun Allah shine musulunci, duk wani addini kuma bayan musulunci shirme ne da hayaniya. Haka kuma Ubangiji Ta'ala ya faɗa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ubangiji Ta'ala ya ce a yau na cika muku addinin ku, na cika ni'imata akan ku, zai ce wa raditu lakum al-islam dina, na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani me shi. To dan haka dai nassi na alqur'ani shine ya tabbatar da kafircin su, kamar yadda waɗannan ayoyi da muka karanto. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da fadla ta jiran sallah, kai tsaye za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحقت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يهدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله وكيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فهيا هلا، ومعنا هيا هلا تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بهطب فيهتقب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأهرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استهوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رواه أبو داود بإسناد حسن malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadla ta sallar jama'a wato ita sallar jama'a abu ce wanda take da fadla wanda take mai girma illa kasancewar dangane da hukuncin ta ne magabata wato suka samu sabani malamai sun saba dangane da hukuncin ita sallah ta jama'a a takaice kusan maganganu uku ke akwai akan wannan mas'ala fada ta farko fada ta jumhurin malamai ita sallah ta jama'a wato sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya je sallah a cikin jama'a to zai samu lada wanda yake mai yawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan kwa yaki zuwa yayi sallah a cikin jama'a ya zauna a gida shi kadai yayi sallar shi ta inganta ya ma kansa asara wanda take mai girma amma babu wani laifi a kansa an gane ko sai dai cewa bai san ciwon kansa ba amma laifi babu wani laifi a kansa wannan kenan fada ta farko kenan sunna ce mai ƙarfi idan mutum yayi ta a cikin jama'a zai samu lada mai girma in ya kadai ta shi kadai yayi sallah ta inganta amma wato babu wani laifi a kansa kamar yadda malaman malikiya wato da malaman shafi'iyya da ahnaf sun tafi akan cewa sunna ce mai ƙarfi fada ta biyu ita sallah ta jama'a matsayinta wajibi ce idan mutum yayi sallah a cikin jama'a zai samu lada wanda yake mai girma idan ya zauna yayi sallah ba tare da wani uzuri ba yayi sallah shi kadai to sallar shi ta inganta amma ya zo da laifi wanda yake mai girma ya cancanci hukuba a gun Ubangiji subhanahu wata'ala domin tozartar da wannan wajibi mun fahimci fada ta biyu wannan ita ce fadar da al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata a kanta suke sallar jama'a farilla ce kace farilla ce ko kace wajibi ce idan mutum yayi zai samu lada idan mutum ya zauna shi kadai yayi sallah ba tare da wani uzuri ba to wannan ya dau zunubi fada ta uku sallah ta jama'a sharadi ce na ingancin sallah duk wanda ya zauna shi kadai yayi sallah ba tare da wani uzuri ba to ba shi da sallah wannan riwaya ce daga al-Imamu Ahmad haka kuma wasu daga cikin magabata akan wannan fada suke, ita ce kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa ya tafi a kanta, na cewa sallah ta jama'a sharadi ne na ingancinta. Idan mutum ya zauna shi kadai yayi sallah ba tare da wani uzuri ba, to ba shi da sallah, illa kasancewar wannan fada an rinjaye ta. Wannan fada ta biyu ita ce mai rinjaye, domin dalilan da za mu gani a cikin wannan babi suna nuna ingancin sallar mutum shi kadai, ko da babu wani uzuri da zai hana shi ya je yi sallah a cikin jama'a. Idan mutum ya yi sallah shi kadai babu wani uzuri da zai hana shi ya je yi a cikin jama'a, sallar shi ta inganta, sai dai anan ya yi laifi. An gane ku? Kenan, wannan fada ta biyu ita ce fada mai rinjaye, sallah ta jama'a farilla ce. Idan mutum ya je a cikin jama'a zai samu lada mai girma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. In babu wani uzuri mutum ya zauna shi kadai yayi sallah, to wannan yayi laifi mai girma a gaban Ubangiji subhanahu wataala. Dole ne ya tuba domin ya tozartar da abin da aka wajabta masa. To shine anan malam ya zo mana da wato hadisin Ibn Umar, Allah ya kara musu yadda ke fada. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, sallar jama'a tafi sallar mutun shi kadai da daraja 27. Idan aka ce al-fard bi ma'ana al-fard, ko kuma ka ce al-wahid, kenan mutun shi kadai, shine yace salatul jama'ati, sallar jama'a manzon Allah yace afdalu min salatil fard, tafi sallar mutun shi kadai bi 27 daraja, wato da daraja 27. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da su al-Imam Ahmad suka kafa hujja akan cewa ita sallar jama'a matsayinta wajibi ce, ba sharadi bane bane ingancin sallah, domin anan manzon Allah ya nuna fifiko ne tsakanin sallar wanda yayi a cikin jama'a da wanda yayi sallah shi kadai. Wanda yayi a cikin jama'a yana da daraja 27, wanda shi kadai yake kai banta yayi sallah shi ko yana da daraja daya, daraja 27 sallar mutumin da yayi a cikin jama'a. Misali yanzu kamar a ce aiki ne daya, wannan aiki gaba dayan sa ba zai wuce minti 10 ba, kuma duka aiki ne iri daya. In ka zo ka hadu da jama'a kuka yi aikin, kuka gama, kowa za a bashi jika 27 misali, wanda ya koma gefe yayi shi kadai shi kuma za a bashi jika guda. Kaga anan duk wanda ya san ciwon kansa yake da tunani da tsinkayen nesa, dole zai zo ya kutsu da jama'a yayi wannan aiki domin ya samu iya abin da ake samu na wannan daraja. To shine anan yace sallar jama'a tafi sallar mutun shi kadai, wannan Allah yace da daraja 27. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alai. A takaice, wannan hadisi yana nuna mana fadala wato ta sallar jama'a, kuma shine dalilin jumhurin malamai da suka tafi akan cewa ita sallar jama'a sunna ce, ba wajibi bace. Suka ce sunna ce mai karfi. Me yasa suka ce anan? Inda a ce wajibi ce suka ce to ba bayanin fifiko anan. Suka ce wannan dalili wanda yake nuna afdaliya, suka ce shine dalilin da yake nuna cewa sunna ce. Sai dai za mu iske dalilan da suke tabbatar da wajibcin sallah ta jama'a. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salatul rajuli fi jama'ati, manzon Allah ya ce sallar mutum a cikin jama'a, to da'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhaifa. Manzon Allah ya ce ana linkata, wato ana linka sallar mutumin da yayi a cikin jama'a, ala salatihi fi baitihi, akan sallar shi a cikin gidansa, wa fi suqihi, ko a masana'antar shi, 25 dhaifa, wato da linki 25, linki 25 kenan, daraja 25 mutumin da yayi sallah a cikin jama'a, to za ta fifici sallar shi shi kadai. Inda a ce a gida ya tsaya yayi, ko kuma a shagon shi ya tsaya yayi sallah ba tare da ya tafi masallaci yayi a cikin jama'a, to wannan sallah da yayi a cikin jama'a za ta linka wanda yayi a gida ko yayi a cikin shagon sa, wato da linki 25. to yaya zamu hada anan manzon Allah ya ce daraja 25 can ya ce 27 malamai suka ce anan mai yuwa a farko an ba shi labarin cewa sandar jama'a tana fifitar wanda yayi shi kadai da daraja 25 sai aka ƙara yi masa wahayi aka ce abin ya wuce 25 yanzu ya kai 27 domin karanci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya matsayinsa ya wuce a ce ya nuna ma bayinsa cewa za ku samu kaza da farko sannan daga baya ya rage Ubangiji ta'ala sai dai ya ƙara baya yin ƙasa da abin da ya tana dama bayinsa sai dai ya ƙara kenan a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa sallar jama'a tana fifitar sallar mutum shi kadai da daraja 25 zuwa wani lokaci kuma sai ya bada labarin cewa tana fifita da daraja 27 shine anan yace salatul rajuli fi jama'ati sallar mutum a cikin jama'a to da'afu ala salatihi ana linka ta akan sallar shi shi kadai inda ya tsaya ya fi baitihi a gidansa wa fi suqihi ko a kasuwarsa ma'ana masana'antar shi 25 da'ifa wato da linki 25 ake fifita ta sai yace wazalika manzo Allah yace sababin abin da yasa sallar jama'a take fifitar sallar mutum shi kadai annahu idza tawadda'a domin bawa idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwalla kyautata arwalla shine ka kamanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla ka zo da duk abubuwan da aka shar'anta a cikin ta na farillai da sunnoni da mustahabbai ثم خرج الى المسجد فزان الله يجي sannan ya fita zuwa masallaci la yukhrijuhu illa as-salah fazan Allah yace ba abin da ya fitar da shi daga gidansa ko kuma daga masana'antarsa illa as-salah kawai illa domin yaje masallaci yayi sallah shine iya abin da ya fito da shi daga gida shine yace la yukhrijuhu illa as-salah ba abin da ya fito da shi daga gidansa ko daga masana'antar shi illa sala face ita wannan sallah kawai domin yaje masallaci yayi fazan Allah yace lam yakku khudwa wato ba zai yi taki taki illa rufi'at lahu biha daraja duk takin da yayi manzon Allah yace sai an daukaka darajar sa wa huqqat anhu biha khati'a kuma sai an shafe masa zunubi taki dai idan yayi a daukaka masa daraja na biyu in yayi kuma a shafe masa zunubin sa har akai lokacin da zai shiga masallaci manzo Allah sai yace fa iza salla wato idan yaje yayi salla lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu manzo Allah yace mala'ikun Allah ba za su gushe ba wato suna yi masa salati matukar yana gunsa inda yayi salla mutumin da yaje masallaci yayi salla a cikin jama'a manzo Allah yace idan ya gama salla ya ci gaba da zama a gunda yayi salla to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna yi masa salati wato matukar yana gunda ya zauna yayin sallah malam yuhudis sharqi manzo Allah yace matukar bi farar da wani abu a cikin musulunci abinda bai dace da shi misali lam ya'ti bi ma'siya bai zo da wani aiki na sako matukar kenan bai aikata wani aiki na sakon Allah a gunsa inda yake zauna bayan ya gama sallah domin in aka ce alhadas yana daukan ma'anar farar da wani abu a cikin musulunci wani abu wanda yake na saban Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kuma malam yuhudis yana daukan ma'anar alhadath shine abin da yake fita daga jikin dan adam imma iska ko bawali ko bayan gari kenan a takeice malam yuhudis kenan matukar arwallarsa bata warware ba kenan a wannan gaba kana da ma'ana biyu malam yuhudis matukar bai aikata wani aiki na sabon Allah malam yuhudis matukar bai yi hadasi ba kenan arwallarsa ta warware mala'ikun Allah ba za su gushe ba wato suna masa salati menene salatin na mala'iku manzon Allah sai ya ce taqulu allahumma salli alaihi mala'ikun suna cewa ya Allah kai salati gare shi menene ma'anar salati na mala'iku shine roƙon gafara kamar yanda yake cikin wata riwaya yaquluna allahumma ighfir lahu allahumma rahamhu allahumma tub alayhi manzo Allah yace haka mala'ikun Allah suke fada domin salati na mala'iku shine roƙa ma bawa gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan ma'anar Allahumma salli alaihi suna cewa Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa, Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa. Haka mala'iku suke wannan addu'a ga duk mutumin da yaje masallaci yayi sallah, bayan gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa, matukar bai aikata wani aiki na sakon Allah, matukar kuma arwalarsa ta warware ba, mala'ikun Allah ba za su gushe ba in zaman awa nawa yayi, to suna yi masa wannan addu'a. Bugo da ƙari manzon Allah yace wala yazalu fi salatin man tazarra salata, kuma ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah, matukar yana jiran sallah. Kenan da ya gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah, to mala'ikun Allah za su ringa roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma bugo da ƙari wannan zama da yake tabbata kuma hannu cikin sallah yake, yana cikin ladan sallah. In kamar da nihin jiran wata sallah da za ta zo a gaba kuma ayi misali a kusa anan ka zo masallaci ta kanas ka fito daga gida domin ka zo masallaci kai sallah ta magariba, da a gama sallah ta magariba sai ka ci gaba da zama a gunka kana ambaton Allah, to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna roƙa ma gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma wannan zama da kake kuma kana jiran in lokacin isha yayi kai, to ka tabbata cewa tun daga gama magaribar har zuwa lokacin isha kana cikin ladan sallah. Shine yace wala yazalu fi salatin man tazarra salata, maza Allah yace ba zai gushe ba kuma yana cikin ladan sallah, matukar yana jiran sallah. Hadisi ne muttafaqun alai lafazin na al-Imam al-Bukhari. Kenan a takeice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana sallar jama'a tana fifitar sallar wanda yi shi kadai da daraja 25, tare da cewa hadisi na farko ya tabbatar da cewa daraja 27. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun a'ama, wato wani mutum makahu ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faqala ya rasulullahi, sai ce ya manzon Allah, laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid, yace ya rasulullahi ba ni fa da jagora wanda zai ringa jana zuwa masallaci. In aka ce qa'id shine wato jagora kenan, shine yace laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid, yace ya rasulullahi ba ni da jagoran da zai ringa jana zuwa masallaci. Fasa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitihi, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa rangwame ya tsaya a gida yana yin sallah, ya nemi a rangwamta masa ya ringa zama a gida yana sallah tunda bashi da jagoran da zai janyo shi zuwa masallaci. Shine yace fasa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shi wannan makahu sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yurakhisa lahu ya rangwamta masa fa yusalli fi baitihi, ya ci gaba da yin sallah a gidansa. Farakhasa lahu, manzon Allah ya rangwamta masa yace je ka an maka rangwame. Falamma walla, lokacin da ya juya baya zai tafi, da'ahu, manzon Allah sai ya kirawo shi. Wannan a farko manzon Allah ya masa rangwame, sai sako ya cin masa daga gun Ubangijin shi subhanahu wata'ala, domin duk abin da manzon Allah ya faɗa wahayi ne Allah yake yi masa. Bayan a farko ya masa rangwame ya ce ya tafi, shikenan ya ringa zama a gida yana sallah. Shine yace falamma walla, lokacin da ya juya baya da'ahu, manzon Allah sai ya kirawo shi yace dawo. Da ya dawo faqala lahu, manzon Allah yace masa hal tasma'un nida'a bis salah, shin wai kana jin kiran sallah idan an yi? Qala na'am, yace kwarai ya rasulullahi ina ji kwa. Qala, sai manzon Allah yace masa fa ajib, yace dole ka amsa, dole ka tafi masallaci. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, wannan dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da wajibcin sallah ta jama'a, ka ce wajibi ce ko ka ce farilla ce, domin wannan makahu ne fa bashi da jagoran da zai ja shi zuwa masallaci. Bayan a farko an masa rangwame, manzon Allah ya bincike shi kana jin kiran sallah, yace kwarai, manzon Allah yace dole ka amsa. To anan makahon da bashi da jagora an ce dole ya tafi masallaci, ina kai da kake da ido kana cikin koshin lafiya? Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da sallar jama'a farilla ce, sai da uzuri. sannan hadisi na gaba hadisin Abdullah a wata fada aka ce sunansa Amr ibn al-Qais wanda aka fi sanin sa da Ibn Ummi Maktum an gane ko al-Mu'adh bin Ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ladani ne daga cikin ladannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ga sallar asuba shine yake kira na biyu idan lokaci ya shiga kamar yadda a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum fa innahu rajulun a'ma la yunadi illa idza qila lahu asbahta asbahta manzon Allah yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin yace shi bilal yana kiran sallah a cikin dare manzon Allah yace fa kulu washrabu ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha an gane ko duk me nihin yin azumi kenan yana iya yin sahur kan kiran sallar bilal ya hana shi yin sahur sai yace hatta yunadi ibn ummi maktum manzon Allah yace sai an kai lokacin da ibn ummi maktum yayi kiran sallah nan ne bakin iya fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu idraji sai yake cewa a cikin hadisin aka samu idraji shine aka shigo da wata fada ta marwayta suka ce domin shi makaho ne baya kiran sallah sai an ce masa gari ya waye alfajir ya keto shi ibn ummi maktum a takaice dai abinda muke so mu sani shi ibn ummi maktum ladani ne daga cikin ladannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi innal madinata kasiratul hawami wasiba shi ma makahu ne yace ya rasulullahi birnin madina birni ne wanda yana da yawan kwarika me ake nihi da al-hawam sune kunamu da mucizai kunamu da mucizai birnin madina tana da yawan kunamu da yawan mucizai domin gari ne wanda yana cikin duwatsu shine yace innal madinata yace ya rasulullahi lalle birnin madina kasiratul hawami yana da yawan kwarika ma'ana mucizai da kunamu wasiba da namun daji irin su kura su kelkeci su zake su damusa sune ake kira da asiba jami'i ne na sabo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da shi shi ma ya nemi a bashi uzuri a mishi rangwamen ya ringa zama a gida yana sallah domin saboda kasancewar hanya ce wanda take bata da dadi manzo Allah sai yace masa tasma'u hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah manzo Allah yace kana jin fadar hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah yace kware ya manzon Allah ina ji idan ayi manzon Allah yace masa fa hayya halan maza jika manzon Allah yace masa in dai kana jin hayya ala salah hayya ala fala dole ne ka je masallaci kai sallah al-imamu abu daud shi ya rawaito wannan hadisi da dangane kikkiawa a takaice hadisi ne ingantacce ma'anar hayya halal shine ai ta'al manzon Allah yace maza ka zo masallaci kai sallah in dai kana jin hayya ala salah hayya ala fala to kaga shi ma wannan makahu ne ya nemi ai masa rangwame ya zauna ya ringa zama a gida yana sallah saboda hanyoyin madina suna da matsala akwai mucizai akwai kunamu akwai namun daji kuma gaya makahu ne ba shi da jagora manzon Allah ya nuna masa cewa babu wani rangwame akan shi in dai yana jin kiran sallah dole ya zo masallaci ya yi sallah don haka wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da wajibcin sallah ta jama'a sai dai da uzuri uzurin kuwa za mu yi bayani a ƙarshe kamar abin da ya shafi rashin lafiya da sauransu sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi manzon Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa halaccin mutum ya yi rantsuwa ba tare da an rantsar da shi domin ƙarfafa labarin da yake nihin bayarwa shine manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin manzon Allah ya ce tabbas nayi niyya nayi umarni game da itace fa yuhtaqab a tara musu manzon Allah ya ce nayi nihin in sa a tara mu huskaren itace idan aka ce hatab shine huskaren itace kamar yanda ya ce wa mar'atuhu hammalatal hatab shine yace laqad hamamtu, manzo Allah yace tabbas nayi niyya, an amura bi haqabin fayhutaqab, nasa a tara mun kawuna na itace, thumma amura bis salati fayu'adhana laha, manzo Allah yace sannan na yi umarni game da sallah ai kiran sallah in lokacin ta yayi, thumma amura rajulan fayu'man nasa, manzo Allah yace sannan na umarci wani daga cikin mutane ya ma jama'a limanci, thumma ukhalifa ila rijali, manzo Allah yace sannan na tafi zuwa ga wasu mazaje, fa uharrika alaihim buyutahum, manzo Allah yace na kona gidajensu, mutanen da ba su mazajen da ba su halartar sallah ta jama'a, manzo Allah yace nayi niyyar na tafi na cinna wuta a gidajensu gaba ɗaya in jefa gobara in kona gidajen. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda a bayyana waɗanda suke tabbatar da wajaucin sallah ta jama'a. A nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata uquba ce ta musamman yayi nihin yi ga mazajen da ba sa halartar sallah ta jama'a kuma babu wani uzuri da ke hana su. Shine anan yace nayi niyyar na sanya a tara mun fuskaren icci. A wata riwaya manzo Allah yace in dau wasu mazaje tare da ni. Tare da su manzon Allah yace akwai huzam, shine wato jiniya bakin wuta kenan su dusa nu wuta, mu kwashi waɗannan itace manzon Allah yace mu ji, yace kuma sannan in lokacin sallah yayi in sa wani yayi kiran sallah, in an yi kiran sallah manzon Allah yace in sa wani ya limanci jama'a, ni ko in sha waɗannan mazaje tare da ni, manzon Allah yace mu tafi gidajen mazajen da ba sa halartar sallah ta jama'a, manzon Allah yace in cinna gobara a gidajensu gaba ɗaya gidajen su da gidajen su kone kurmus. A lokacin da ba sa zato ba sa tsammanin a zo musu, a lokacin nan ne manzon Allah ya so ya kai musu dauki. In lokacin sallah yayi an yi kiran sallah, shi a matsayin shi na liman manzon Allah sai ya sa wani ya limanci jama'a, shi kuma sai ya ja wasu su tafi su kona gidajen mazajen da ba sa halartar sallah ta jama'a. Ba komai ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zartar da wannan hukuba illa kasancewar saboda mata da kankanan yara wanda basu san hawa basu san sauka ba shafi ta shafe su, amma da tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kona gidajensu su waɗanda ba sa halartar sallah ta jama'a. Malaman da suka tafi akan cewa sallar jama'a wajibi ce ko kuma ka ce farilla ce sun kafa hujja da wannan hadisi, sun ce domin ita uquba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi. An gane ku? Kenan anan uqubar da manzon Allah yayi nihin yi musu domin sun bar abin da ya zama wajibi akan su ita ce sallah ta jama'a. Kuma bugo da kadi wannan hadisi yana nuna ita sallar jama'a wajabcinta ya keɓanta da maza banda mata, tunda annabi manzon Allah yace thumma ukhalifa ila rijalin, sannan na tafi zuwa wasu mazaje. An gane ku? Lafazin rijal mata ba sa shiga, shine yace ila rijalin, sannan na tafi zuwa wasu mazaje waɗanda ba sa halartar sallah ta jama'a. Manzo Allah yace fa uharrika alaihim buyutahum, manzo Allah yace na kona gidajensu. A wata riwaya akwai ƙari, manzo Allah yake cewa law anna ahadahu ya'lamu annahu yajidu ahuman wannan arakan saminan aumir matini hasanataini na shahida, manzo Allah yake cewa inda a ce ɗaya daga cikinsu ya san zai samu wani kashi mai mai ko kuma irin nama wanda yake na tsakanin kohotan akuya. An gane ku? Manzo Allah yace inda a ce ɗayansu ya san zai samu wannan yace da ya halarci sallah ta jama'a saboda makwaɗaita ne. Inda a ce shi makwaɗaici shi in ya san ya samu wani abu abin duniya to zai halarci sallah ta jama'a, amma in ya san ba zai samu wani abin duniya to ba yanda za a iya halarta. Kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna raunin imani ga waɗanda ba sa halarta sallah ta jama'a. Shine anan yace thumma ukhalifa ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum, sannan na tafi zuwa mazajen da ba sa halarta sallah ta jama'a, manzon Allah yace na kona gidajensu. A takaice wannan dalili ne wanda yake tabbatar da wajaucin sallah ta jama'a. Sannan hadisi na gaba kenan anan ana nuna rangwame ga shi shugaba ko wanda yake na'ibinsa ko kuma irin waɗanda ake kiransu ɗan hisba. An gane ku? masu kula kenan da al'amura na jama'a, wannan su an musu rangwame game da sallah ta jama'a domin kasancewar irin wasu abubuwa wanda za a yi na ceto da jama'a. Tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shi yaya akai, anan shi manzon Allah ya so ya wakilta wani ya zamanto limami, shi ya tafi domin ya je ya jefa wuta ya cinna gobara a gidajen waɗanda ba su halartar sallar jama'a. To dan haka zaka gani a irin Saudiya misali, in an tada sallar jama'a akwai waɗanda suna yawo su ga wane ne bai kulle shagon shi bai zo masallaci, suna yawo waɗannan, to irin waɗannan su an musu rangwame. To shine ana manzon Allah yayi nihin ya je kenan ya musu hukuma ya wakilta wani ya limanci. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke cewa man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman, duk wanda ke so a gobe kiyama ya hadu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayin yana musulmi. Allah ya faɗa wala tamutunna illa wa antum muslimun. To in kana so ka hadu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayin kana musulmi, kamar yadda can annabi Yusuf yake addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, shine anan yace man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman, duk wanda ke so a gobe kiyama ya hadu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayin yana musulmi, falyuhafiz ala ha'ula'i salawa, maza Allah yace ya kiyaye akan waɗannan salloli biyar, haitsu yunada bihinna, a inda ake kira game da su, kenan ma'ana a masallaci. Haitsu yunada bihinna, domin haitsu zarful makan, haitsu yunada bihinna kenan a inda ake kira game da su kenan, in dai mutum yana so ya hadu da Allah yana matsayin musulmi, to ya kiyaye yin waɗannan salloli biyar a masallatai. Sai yace fa inna Allah shar'a li nabiyikum sunanal huda, domin Ubangiji ta'ala ya shar'anta ma annabin sunnoni waɗanda suke na shari'a, ga sunan hanyoyi waɗanda suke na shari'a Allah ya shar'anta ma annabin mu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi kuma manzo Allah ya bayyana mana, sai yace wa innahunna, lalle waɗannan salloli biyar min sunanil huda, suna daga cikin sunnoni na shari'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da su. Sai yace wa law annakum sallaitum fi buyutikum, da a ce kun zauna a gidajenku kuna sallah, ku daina zuwa masallaci, kama yusalli hadhal mutakhallifu fi baitihi, kamar yanda wannan wanda ke zama a gidan shi yayi sallah kamar yanda yake, la taraktum sunnata nabiyikum, yace inda kuka dore kuka ci gaba da yin haka, yace kun bar sunna annabinku kun watsar da ita. Shine yace walau annakum, da a ce ku sallaitum fi buyutikum, za ku ringa zama a gidajenku kuna sallah, kama yusalli hadhal mutakhallifu fi baitihi, kamar yanda wannan wanda baya zuwa sallah ta jama'a ke zama a gidan shi yana sallah, la taraktum sunnata nabiyikum, yace wallahi da kun bar sunnar annabinku kun watsar da ita. Walau taraktum sunnata nabiyikum, yace wallahi inda kwa kuka sake kuka bar sunnar annabinku, yace la dalaltum, yace wallahi kun bace, inda kuka bar sunnar annabinku to kun bace, duk wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya kama hanya ta bata. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce maganin bata, kamar yanda yace taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, na bara muku al'amurra guda biyu, manzon Allah yace matukar za ku yi ruko da su, manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba, yace littafin Allah da sunnata. Shine anan yace walau taraktum sunnata nabiyikum, inda kun bar sunnar annabinku, la dalaltum, yace da kun bace. Sai yace wala qad ra'aytuna, Abdullahi dan Mas'ud yace wallahi, yace na samu mun samu kanmu mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala qad ra'aytuna, yace wallahi mun samu kanmu, wama yatakhallafu anhuma illa munafiqun anhuma yasa ko anha anha wama yatakhallafu anha, yace ba wanda ke zama yake halartar sallah ta jama'a illa munafiqun, sai munafiki ma'lumun nifaq, wanda yake sananne a wajen munafirci, yace wala qad ra'aytuna yace mu mazan shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana fada ma fa jama'ar da yake raye da su tabi'ai shi Abdullahi dan Mas'ud yace wala qad ra'aytuna yace mu mazan shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu kanmu wama yatakhallafu anha ba wanda ke zama yake hadartar sallah ta jama'a illa munafiqun sai munafiki ma'lumun nifaq wanda yake sananne a wajen munafirci sai yace wala qad kana ar-rajulu yu'ta bihi yace tabbas yace mutun ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya za a kinkimo shi a jijjigo shi a zo da shi masallaci yuhada bainar rajulai ana bada shi tsakanin mutun biyu sun shiga kafadar shi yana tangadi wannan ya shiga kafadar shi wani ya shiga kafadar shi hatta yuqama fi sab har a zo da shi a tsida shi a sahun sallah in dai ba rashin lafiya tai rashin lafiya mutum baya iya wannan to sai duk yanda za a yi koda wasu ne sai an samu sun shiga kafadar shi sun zo da shi masallaci a tsida shi a sahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kwanta rashin lafiya ta mutuwa aka yi kiran sallah aka je aka ce masa lokaci yayi ya fito manzon Allah ya zabura sai ya kasa sai ya fadi a ƙarshe aka kira mutum biyu da Aliyu Allah ya kara masa yadda da Al-Fadl da wannan da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Aliyu suka shiga kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taho da shi baya iya taka kafar ma sai dai janyo kafar yake kafar tana jan ƙasa suka zo da shi aka zaunar da shi a masallaci Abubakar ya zauna a hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya koma damar Abubakar to shine anan yace wala qad kana ar-rajul yace mutun ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bihi akan zo da shi yuhada bainar rajulaini ana bada shi ana mika shi kenan tsakanin mutum biyu hatta yuqama fi saf wato sai an zo an tsida shi a cikin sahu al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a wata riwaya yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wato ya karantar da mu sunnoni na shari'a wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladhi yu'adhdhanu fihi lalle yana daga cikin sunnoni na shari'a wato yin sallah a masallacin da ake kiran sallah a cikin shi masallacin da ake kiran sallah a cikin shi aje ayi sallah wannan yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takeice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna wato wajibcin sallah ta jama'a ƙarin bayani insha Allah akan hadisin zai zo a darasi mai zuwa dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك